Sashin Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 21 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalal FM. Ai kuma VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau ranar 21 ga watan Yuli na shekarar 2017, Juma'atu babbar rana. Nazar Ahmad Hausawa ne daga birnin Washington DC tare da Sarfila Hashim Gumel da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Da farko ga Sarfila da kanin labarin.
To, wasu mutane na hannun damar shugaban kasar Amurka Donald Trump sun fara binciken mukarraban babban jami'in nan mai gudanar da bincike mai zaman kansa, Robert Mueller. Kotun kolin Pakistan ta kawo ƙarshen sauraron ƙara da aikata cin hanci da rashawa da ake yi da ka iya sauke Prime Minister Nawaz Sharif. A yau Juma'a ne kuma aka harbi wani Bafalastini har lahira a wata unguwa da ke gabashin birnin Kudus.
To haka, a shirin namu na yanzu za ku ji babban daraktan hukumar agajin gaggawa ta NEMA, wato a Najeriya, ya musanta zarge-zargen da 'yan gudun hijira ke yi ga hukumarsa. Bayan haka za ku ji mu ɗauke da labarin magajin garin Yamai da gwamnatin Nijar ta kura daga aiki. Muna kuma ɗauki da rahoto akan shirye-shiryen zaben ƙananan hukumomi a jihar Lagos ta Najeriya. Bayan haka za ku ji shirin duniya Amurka wanda Muhammad Lalo ya shirya zai kuma kawo. Amma yanzu ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Wasu mutane na hannun damar shugaban kasar Amurka Donald Trump sun fara binciken mukarraban babban jami'in gudanar da bincike mai zaman kansa na musamman Robert Mueller, da zummar gano wasu ayyukan ashe da su mukarraban nashi watakila suka aikata da za su nuna rashin cancantarsu da taka rawa a binciken da ake mai alaka da rashi da shi Trump din, a cewar wasu rahotanni da suka fito a daren jiya Alhamis. Daya daga cikin lauyoyin shugaba Trump, Jay Sekulow, ya ce lauyoyin shugaban suna duba duk hanyoyin waɗanda mukarraban ke da wani abin da za su saka ayar tambaya akan aikin nasu, kuma za su rinka nuna hakan a duk wata dama da ta samu, ciki har da tunkarar shi kansa Robert Mueller akan zancen. Shugaba Trump ya nemi jin ta bakin masu bayar shawara akan cewa ko zai iya amfani da ikonsa wajen yin ahuwa akan 'yan hannun damarsa da iyalansa, har ma da shi kansa, daga cikin binciken da ake na alakarsa da Rasha. Jaridar Washington Post ta fitar da rahoto inda ta rawaito hirar da ta yi da wani da ke da masaniya game da batun. Wani mutum na biyu kuma ya faɗa wa jaridar cewa lauyoyin Trump sun jima suna tattaunawa akan tsakanin su da batun afuwar. A cewar jaridar New York Times, 'yan hannun damar shugaban na neman duk wasu hanyoyi da za su kawo ɓatanci ga masu binciken.
To, a yau Juma'a ne aka harba wani Bafalastini har lahira a wata unguwa da ke gabashin birnin Kudus bayan ɓarkewar rigima a yankin, a cewar jami'an gwamnatin Falastini. A cewar jami'an, lamarin ya faru ne a unguwar Ras Al Amud, kodayake ba su faɗi wanda ya harbin har ya kashe mutumin ba. Harbin dai ya zo ne bayan wata arangama tsakanin jami'an tsaron Isra'ila da Falastinawa, yayin da jami'an Isra'ila ke ƙoƙarin soma aiki da wasu sababbin matakan tsaro da aka girka. 'Yan sandan Isra'ila sun hana duk wani musulmi ɗan ƙasa da shekaru 50 shiga masallacin Juma'a na birnin Kudus, wanda ake jayayya a kansa tsakanin Yahudawa da Falastinawa. A cewar jami'ai, sun yi tsammanin za a gudanar da zanga-zanga ne a tsohon birnin, inda ba da daɗewa ba 'yan sanda suka dasa na'urorin tsaro a kafofin shiga masallacin, bayan da wasu Larabawa suka bindige wasu 'yan sanda biyu har lahira. Mai magana da yawun 'yan sanda Mickey Rosenfeld ya ce an ƙara yawan jami'an tsaro a kewaye tsohon birnin. Musulmai da Yahudawa duk suna ɗaukar wannan masallaci na Kudus a matsayin guri mai daraja. Masallacin shi ne gurin ibadar da ya fi kowane daraja ga Yahudawa, kuma shi ne guri mafi daraja na uku ga musulmai.
To, labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kotun kolin Pakistan ta kawo ƙarshen sauraron ƙarar aikata cin hanci da rashawa da ka iya sauke Prime Minister Nawaz Sharif, ta kuma haramta masa tsayawa takarar siyasa a ƙasar. Alƙalai ukun da suka saurari ƙarar ba su faɗi lokacin da za su sanar da hukuncin da suka yanke ba. Da yake jawabin ƙarshe, ɗaya daga cikin alƙalan ya yi alƙawarin cewa za su dubi yiwuwar haramtawa Sharif shiga duk wasu harkokin siyasa a wani ɓangare na shari'ar. Sharif dai ya musanta aikata duk wani laifi matsayin da lauyoyinsa suka yi tanana tawa a lokacin wannan shari'ar da ta kwashe mako guda ana yanta. Sai dai kuma lawyer da ke wakiltar jam'iyyar da ta shigar da ƙara na da ƙwarin gwiwa cewa za a samu prime minister da aikata laifin a kuma haramta masa shiga duk wasu harkoki na siyasa.
Tun safiyar yau Juma'a wata girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 6.7 ta kashe akalla mutane 2 ta kuma raunata sama da mutane 100 a tsibirin Kos na ƙasar Girka. Jami'an Girka sun ce mutanen 2 da suka mutu masu yawon bude ido ne daga kasashen Sweden da Turkiya amma basu bayyana sunayensu ba. Akalla mutane 5 sun samu munanan raunuka an kuma dauke su ta jirgi mai saukar ungulu zuwa asibitin tsibirin Crete. Jami'an agajin gaggawa na Turkiya sun gargadi mutane game da girgizar kasar da ta daka iya biyo bayan wadda ta faru amma sun ce ba a samu asarar rayuka ko mummunar barna ba a Turkiya. Masu aikin ceto kuma sun ci gaba da neman mutanen da suka makale a gidajensu bayan da girgizar kasar ta afkawa yankin da misalin karfe 1:30 na dare. Magajin garin Kos, Giyogos, ya ce yawancin gidajen da abin ya shafa tsofaffin gidaje ne da ba su cika ka'idojin da doka ta samar na tabbatar da ingancin gine-gine ba.
Daga ƙarshe a yau Juma'a Koriya ta Kudu ta yi kira ga makwabciyarta Koriya ta Arewa da ta yi sauri ta karɓi goren gayyatar zaman tattaunawan soja a ƙoƙarin shawo kan zaman ɗarɗar da ake tsakanin ƙasashen biyu, taron da ake fatan zai iya kaiwa ga dakatar da shirin nukiliyar Koriya ta Arewa. Har ya zuwa yanzu dai a hukumance, Koriya ta Arewa ba ta amsa gayyatar zaman sulhun ba, kuma ba ta amsa kira na biyu na tattaunawa kan dawo da shirin sake haɗa iyalai da yakin Koriya ya daidaita. A wata sanarwa ta fitar a yau Juma'a, ma'aikatar tsaron Koriya ta Kudu ta ce da alamun zaman tattaunawa da ta yi ƙoƙarin shiryawa ya gudana a yau Juma'a 21 ga watan a birnin Panjum da ke birnin iyakar Koriyoyin biyu ba zai samu ba idan har Koriya ta Kudu ta cimma burinta na samar da zaman tattaunawa da makwabciyarta. Hakan zai zamo irinsa na farko tun watan Disambar shekara ta 2015.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin, wakilin Haruna Dauda Biyu ya tattauna da babban daraktan hukumar agajin gaggawa ta Najeriya bisa zarge-zargen da wasu 'yan gudun hijirar ke yi wa hukumar. Haruna Dauda gare ka.
Babban daraktan hukumar samar da agajin gaggawa na ƙasa wato NEMA Alhaji Inusa Mai Haja ya karaita zargin da wasu 'yan gudun hijira ke yi na cewa sun kwashe tsawon watanni ba tare da an samar masa abinci ba, da ma zargin karkata abinci daga wasu daga cikin ma'aikatar da waɗannan 'yan gudun hijira suke yi. Shugaban hukumar samar da agajin gaggawan ya ce a ranar 8 ga watan Yuni ne muƙaddashin shugaban ƙasar Najeriya Profesor Emi Osunbajo ya zo jihar Borno don ƙaddamar da rabon kayayyakin abinci ga waɗannan al'umma. Ya ce wanda kuma ya ce hakan bai kai tsawon watanni biyu ba, kamar yadda waɗannan mutanen ke kokawa da cewa sun kwashe biyar watanni biyu ba samu kayayyakin abinci ba. Alhaji Mai Hajjan ya ce gwamnatin tarayya a shirye take ta ci gaba da ciyar da waɗannan mutane na akwai kayayyakin abinci haka makil wanda an tanada don waɗannan mutane, kuma bai ga dalilin da zai sa a ce waɗannan mutanen na kokawa ba. Wannan ya ce ba gaskiya ba ne. Kama dai abin da Mai Hajjan ke cewa game da kokin da waɗannan mutanen ke yi,
gwamnatin ƙasa ta rungumi wannan aiki na ciyar da mutanen da suka jigata akan waɗannan yaƙi na Boko Haram da abinci daban-daban da kimanin tirela 1,031.
Nakar ya koyi zargin da wasu suke cewa sun ɗibi kusan wata biyu ba su samu wannan abincin ba, musamman a wannan sansani na Bakasi.
Takwas ga wata shugaban mataimakin shugaban ƙasa wato acting president ya zo kicking up bai kai kuma wata biyu ba na farko kenan. Na biyu ni kaina na tambayi mutanen nan na ce musu sun san sanda mataimakin shugaban ƙasa ya zo, suka ce sun sani. Kwana nawa sai suka yi bayanin kwanakin da ya zo, kuma ya sabanin wata biyu da ake kukan.
Daga ƙarshe akwai kamar zargin da wasu ke yi cewa ana murzanta musu a bakin wajen shiga wannan sansani musamman ma 'yan Bakasi. Kamar kun samu wannan rahoton, kun samu wannan rahoton, wanda mataki kuke ɗauka?
Maganar musgunawa, akwai zargin cewa waɗansu ba 'yan IDP ba ne daga waje suke zuwa don su amfani da wannan dama su ma a basa. Ina kyau da sun cewa jami'an tsaro suna hana irin waɗannan mutanen ne, ba maganar musgunawa ba ne. Na tabbatar ma cewa tun da muka fara abin nan babu wani rahoto da ya nuna cewa na gaskiya cewa an bayar abinci ɗaya ta daukata tunda muka fara. Wannan ba gaskiya bane.
Na dai kasance cikin tawagar shugaban hukumar samar da agajin gaggawa na ƙasa, wato Alhaji Inusa Mai Hajan, wanda kuma muka zarci wasu sunonin ƴan gudun hijiran wanda suka shaida mu irin halin da suke ciki. Ga ma dai irin kuke-kuken da waɗannan ƴan gudun hijiran suka yi.
Ni ban samu ba, kati na waje, kati wannan din ma bai zo waje na ba. Yau wata mu biyu da kwana 15.
Bene da bon ka mamu. Ka gane suna ka mana abinci. Ba za su bamu mai kyau ba. Kuma kare kuma za su dauka su je su sayar. Za su hada ba. Su wanda suna aiki wajen daga sutan nasu za su cire su je su sayar. Muna gani. Mun yi wani abu kadan za a rubuta suna mu wai kana so kai zanka zanka kaza kaza.
Ba ni da kati na je na tambaye mu bamu da kati wannan. Masu kati ne in an raba musu bamu da kati ma kar ku mantara mutti. Zuwa mu anan wata takwas ba su bamu kati. Akwai lokacin da ma an zo ana ruwa an tara mutane duk da ana ruwa ba amma an tara mutane suna zama sun sai a rumfa ko kuma an bar ku kuna zama a waje. Wasu suna da azumi 6 Shawwal a bakin su ba yadda dai abun babu. Wasu matan da yara a gunsu, wasu kuma ga suna lokacin da suka dawo shi abin da suka nema suna su kawo iyalen su a samu a girka ma yaran abin da za su ci na cikin kan ba a baka ba. Ka fita nema a waje ka dawo kuma an hana ka shiga.
Wasu ƴan gudun hijira kenan da ke sansanin Bakassi ke bayyana matsalolin suke fuskanta kama da na ƙarancin abinci, cin zarafin da suka yi zargin jami'an tsaro ke musu, da karkata abincin da suka ce wasu jami'an hukumar samar da agajin gaggawa na yi, da dai wasu al'amura da suka dinga bullowa cikin ƴan kwanakin nan. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To madalla Haruna, a ƙasar Nijar kuwa gwamnatin ƙasar ce ta kori magajin garin Yamai daga kujerarsa ta aiki. Ga wakilin muryar Amurka Salamu Barma da cikakken rahoton.
Taron majalisar ministoci na jiya Alhamis ne ya bada sanarwar dakatar da magajin garin na Yamai Asan Saidu daga aiki, wanda a baya-bayan nan a fili karara shugaba Isuhu ya nuna bacin rai akan yadda shi da makardabansa suka jefa birnin Yamai cikin halin kazanta. Mazaunin birnin Yamai Malam Nasiru Saidu da ke shugabancin kungiyar Voix des Sans Voix ya yaba da wannan yunkuri na shugaban kasar ta Niger.
Shi shugaban da'irar birnin Yamai mutane ne waɗanda an jima da siyasa ta kakariyar su bisa ga irin abubuwan da suka yi. Kenan yau in an ga iko ko mulki ya fara taka masa siyasa burki, abinda an ka gaza yi shekaru da shekaru, kenan dole mutane su ce alhamdulillah. Abinda muke fata ba a taka mutum ɗaya ba ko a taka mutum biyu a tsaya, a ci gaba da taka duk wani wanda adda matsayi cikin ƙasa ga wanda bai ta yadda aikin shi yadda ya kamata. Wanda ka almun da halar da dukiyar ƙasa.
Sai dai masanin doka Maitre Larwana Abdulrahman na ganin matakin tsigemer ɗin ya saba wa doka.
Doka ta ce ƙananan hukumomi prefect yake sa ido a kansu, na gundumomi governor yake sa ido da kansu, tare da tahiya da ministerkin cikin gida. Sai a ɗauko rahoto a yi takardu a ce ga laihin da sun kai, in ya cancanta a ɗauki mataki a ɗauki mataki. Amma irin wanga wanda muka gani na yau shi ne mataki ne wanda shugaban ƙasa sai da ya gani da idon shi. To shi ne muke nuna cewa da in ma ana hiddawa wa'annan da doka ta azama yaunin su sa ido kwar da gani sau da ƙafa suna biye da ganin abin da ake yi, su ne ya kamata su kai wannan rahoton kamin shugaban ƙasa ya ɗauki mataki. Nan ne abin yake da kora kwarai.
Gwamnatin a wannan taro ta sanar da korar babban magatakardanta Gandu Zakara mai ofishi a fadar Prime Minister domin maye gurbinsa da mataimakin shugaban kotun tsarin mulkin ƙasa Abdu Dangala Dima. Koda yake ba a bayyana dalilan ɗaukar wannan mataki ba, masu fashin baki irin su Lawali Adamu na cewa ba zai rasa nasaba da halin tsaka mai wuyar da ya jefa Niger a shari'ar da ƙasar ke tafkawa da kamfanin Afrikar ba.
Wannan ɗan tahalikin ai an daɗe mu muka ce ma da ba a cihe shi da wannan matsayin ba, amma tun da yanzu an cihe shi kuma abinda muke kira ga shugaban ƙasa kana tsaya ga ciha a zamanin sai ya ba da sakamakon mugun aikin da shifka mu Niger kuma a sa doka ta bugai. Alhakin mutum guda ya sha mutum miliyan 17.
A shekarar 2013 ne Hassan Saidu na jam'iyyar Amen Amin ya tsare kujerar magajin garin Yamai kwanaki kaɗan bayan da gwamnati ta tsige Umar Dogari na jam'iyyar Model Lumana bisa zarginsa da salwantar da kadarorin ƙasa, zargin da jam'iyyarsa ta ce ba gaskiya ba ne. Dama dai a farkon watan nan na Yuli, gwamnatin ta tsige wasu magadan gari kimanin 6 saboda zarginsu da wawure tallafin cimakar da ya kamata su raba wa talakawa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
We'll be right back.
daga Nijar kuma za mu koma Najeriya ne a jihar Lagos inda Babangida Jibrin ya hada mana rahoto akan zaben kananan hukumomi da za a fara gudanarwa a gobe Asabar in Allah ya kai mu.
Shi dai wannan zabe da za a gudanar a kananan hukumomi 20 da kuma yankunan ci gaban kasa 37 ya kunshi na shugabannin kananan hukumomi da kuma kansuloli. Don haka commissioner na yan sanda a jihar Lagos ya yi gargadi da duk wani mai neman tada husuma da ya shiga taitayinsa domin kuwa jami'an tsaro za su sa kafa wando ɗaya da shi.
It's not just the police. Other law enforcement and security institutions are involved. Been going about all what do we need.
Yace dokatun jami'an tsaro na jihar Lagos sun hada wani committee da za su sa ido a wannan zabe da za a kutarar kuma a shirye rundar yan sanda take na daukan matakan da ya dace. Don haka muna kira ga yan siyasa da kuma magoya bayan su da su gudanar da wannan zabe cikin natsuwa da kwanciyar hankali. Shi dai wannan zabe da za a gudanar kimanin jam'iyyu 10 yuni za su tsaya da yan takara domin tsayawa zabukan da suka hada na shugabannin kananan hukumomi da kuma kansuloli. Duka dai akwai yan takara 1,300 na shugabannin kananan hukumomi da kansuloli. A sanarwar da shugabar hukumar zaben jihar Lagos Justice Ayotunde Phillips Tabayar ta ce bisa la'akari da dokar da kundin tsarin mulkin jihar Lagos da kuma na Najeriya ya fitar, hukumar a shirye take da gudanar da wannan zabe ba tare da nuna fifiko ko son wata jam'iyya ba. Kodayake akwai jam'iyyar National Conscious Party da ta shigar da kara a gaban kotu inda take neman kotu ta sa baki wajen dage wannan zabe da za a gudanar domin kuwa bata yadda da ka'idojin da hukumar zaben ta shimfiɗa ba. Ka'idojin da jam'iyyar ta ce yayi tsauri a wannan zabe dai sun hada da biyan naira 50,000 na sayar takardar tsayawa takarar mukamin shugaban karar hukuma, sannan kuma dole mutum ya kasance ya aje aikin sa watanni 6 baya da kuma shaidar biyar haraji na shekaru 3 baya da kuma katin zama dan jihar Lagos da gudanar zabe ba tare da amfani da na'urar zabe ba. A cewar sakataren jam'iyyar National Conscious Party Comrade Ayo Dele Akele, ko kadan wannan shari'o'i sun saba wa tsari irin na demokradiyya. Sai dai kokarin jin ta bakin hukumar zaben game da wannan zargi ya citara. To ko menene da ra'ayin wasu yan takara da kuma mazauna birnin Lagos game da wannan zabe da za a gudanar?
Bunda ake bukata shine a bar mutane talakawa masu zabe su zabi wanda suke so, sannan kuma shi ka'ida na zabe majority carry the vote wanda yake da yawan ƙuri'u shi ya ci. Saboda haka a irga, yayin da aka irga babu wani zancen a murde ko a wani abu. In dai har ba za a murde ba, ba za a yi komai ba, yadda ka samu haka za a irga a baka insha Allahu Rabbi. A shirye muke kuma za mu ci.
A takeice dai mu mun shirya za mu tunkari wannan zabe kamar yadda muka saba, kuma insha Allahu muna ganin ainihin nasara tana gare mu.
Iru ilu alar barka a wannan mo reason ta fi jadi te suwaju agigi na lo wa ni iwaju wa bagigi shi ma da because agigi na no bi awa si ajo dagba pelu awon ore wa to wa lagigi giga akwai oran ciwa za iya yi mana magudi, amma wannan ba zai hana mu fito mu zo mu taka rawar gani ba. Kuma me yadda zamu kada ai mana magudi ko za ai magudi zai ba su wahala sosai, za su samu zai zamu hana su yin wannan samun dama na yin magudi. Duk da dai ba za ai amfani da card readers ba, ai da ana NTK ai zabe. To zamu tsaya irin daga bayan an yi zabe a kasa a tsari a raka, kuma zamu yadda ake kamar yadda ake babuwari.
Tuni dai gwamnatin jihar ta Lagos ta hana zirga-zirgan ababen hawa daga karfe 8 na safe zuwa karfe 2 na rana domin bada damar gudanar da zaben cikin kwanciyar hankali da lumana. Babangida Jibrin, murya Amurka daga Lagos.
Johar yanzu dai kuna tare da sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogon mu na cewa karfe 11:19. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Jama'a barkanku da saki saduwa da ku a cikin shirin mu na duniyar Amurka. A cikin shirin namu na wannan mako za mu yi dubi ne kan yadda ake samun ƙarin ɓallan matsalar nuna ƙiyayya ga wasu rukunin mutane a nan Amurka, kamar baƙaƙen fata da musulmi da wasu ƙungiyoyi. Za mu ji irin kiran da jama'a ke yi kan buƙatar ganin an yi watsi da irin wannan ɗabi'a, lura da cewa Amurka ƙasa ce da ta ba kowa 'yancin yin abin da yake so muddin ba take doka ba. Sannan shirin har ila yau zai leƙa wani yankin jihar California ko kuma unguwar nan da ake kira Silicon Valley, wacce ta shahara ta kuma zama gida ga manya-manyan kamfanoni da ke samar da fasahohin zamani musamman ma a fannin kimiyya. inda mata suka fara korafin cewa ana nuna musu wariya tare da cin zarafinsu a wannan dandali na kere-kere da maza suka fi mamayewa. To za ku ji yadda matan ke amfani da kafofin sada zumunta wajen bayyana irin halin da suke ciki. Sai a biyo mu a cikin shirin na duniyar Amurka wannan mako domin jin ƙarin bayani. Sunana Mahmud Lalo. Unguwar Dalare da ke yankin Alexandria a jihar Virginia unguwa ce da akan samu wuraren shakatawa. Sai dai wannan walwala da kowa yake morewa unguwar ta samu nakasu bayan da aka waye gari wata rana aka ga an manna hotunan da ke nuna kyamar bakaken fata da musulmi da wasu kungiyoyi. Nell Champlain's Canal tana zama ne a unguwar ta Delray.
Irin wannan nuna ƙiyayya ba abu ne da ake samu a Delray ba, musamman a yankin da ni da wanda zan aura muka fito. Lallai abun bai yi daɗi ba.
Sai dai wuraren kasuwanci su ma sun maida martani ga masu manna irin wannan saƙonni. Kamar yadda Petros Gaba Exibaya mai sayar da kayan kwalama ya faɗa.
For me it was by putting the sign it was
ni aurina wannan uwa ita ce ta rene ni ita ce kuma ta karbe ni saboda haka zan yi tsayin daka naga cewa na yaki da duk wata akida da wannan unguwar bata amince da ita ba musamman ta nuna wariyar launin fata.
Ita ma Stephanie Wright tana da ra'ayi kusan irin na wanda ya jawabin da ya gabata.
Hate is not a trait here.
Nuna ƙiyayya ba shi da gurbi a nan, kowa ya san kowa, dukkanmu abokanai ne. Wannan abu tamkar an kawo mana hari ne.
Delray, unguwa ce da aka saba ganin walwalar jama'a, kuma masu yayata ire-iren waɗannan saƙonni na ƙiyayya ba sa samun karɓuwa. Rod Cockrell shi ne shugaban ƙungiyar mazauna wannan unguwa.
Mun san cewa kundin tsarin mulki ya amince da faɗan albarkacin baki, amma ba amince a rika wuce makaɗi da rawa ba.
A ƙofar wannan shagon sayar da magunguna za a iya ganin saƙonnin da ke nuna cewa ana lalemar habin da kowane irin mutum. Ɗaya daga cikin masu wannan shagon, Stacy Swartz, ta ce ma'aikatansu sun fito ne daga wurare daban-daban.
We have Hispanic employees, we have
muna da ma'aikata Hispaniyawa da Musulmi da Ireniyawa, kai kusan muna da kowa da kowa a nan. Saboda haka wannan yana da matukar muhimmanci ga kwastomominmu.
A kofar wannan shagon kuwa an rubuta sako ne da ke kira ga jama'a da su yi watsi da halin ƙiyayya. Mai shagon wanda ake kira Paul ya ce ya lura tun bayan da aka yi zaben shugaban ƙasa a watan Nuwamba bara. Saƙonnin nuna ƙiyayya suka ƙaru.
Yanzu ba ana batun kowaye ya fara aikewa da saƙonnin ƙiyayya da suka fito daga bakin mutane ba ne. Kawai akwai buƙatar a dakatar da yin hakan.
Amma ya ƙara da cewa a kullayaumin al'ummar ta Delray sukan zama abin koyi ga sauran jama'a dangane da batun yin yaƙi da nuna ƙiyayya. Ba dai bangaren kuma a wani yankin jihar California ko kuma unguwar nan da ake kira Silicon Valley wacce ta shahara da kuma zama gida ga manya-manyan kamfanoni da ke kera kayayyakin fasaha na zamani musamman a fannin kimiyya. 'Yan tsiraran matan da ke aiki a wannan wuri sun fara korafin cewa ana nuna musu wariyar jinsi tare da cin zarafinsu a wannan dandali na kere-kere da maza suka mamaye. Korafe-korafen nasu sun hada da kin amincewa da shawarwarin da suke bayarwa ko wata dabara da suka gano da kuma nemansu da maza ke yi kafin a ba su dama su nuna hazaƙarsu. To masu sauraro, saboda ƙurewar lokaci sai a biyo mu a cikin shirinmu na duniyar Amurka a wani mako mai zuwa idan Allah ya kai mu domin jin irin matakan da matan ke ɗauka domin magance waɗannan matsaloli da suka shafe su. Yanzu a madadin Deborah Blow da Dina Mitchell da Jummai Ali da kuma Baba Yakubu Makera da suka taimaka wajen haɗa wannan shiri, ni Mahmud Lalo nake cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Madalla Muhammad Lalo, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Zan fara ne da saƙon haɗin gwiwa daga Hamza Galadima birnin Kebbi, shugaban ƙungiyar muryar talaka na jihar Kebbi, da Sani mai langilingi Yalwa Yahudi, da Salihu Isa Fana, da kuma Abdullahi mai maganin gargajiya Gulma, inda kuka yi kira ga gwamnatin jihar Kebbi da hukumar raya birni da karkara ta jihar Kebbi da kuma al'ummar jihar Kebbi da cewa ya kamata a hada karfi da karfi domin yashe magudanan ruwa dake yankunan domin kaucewa ambaliyar ruwa na sama ganin yadda ruwan sama ke yi wa al'umma barna da fatan Allah ya kiyaye amin kira-kiran da shugabannin Najeriya ke yi musamman ma sarakunan gargajiya na zaman lafiya yayi daidai duba da cewa sai da zaman lafiya ƙasa ke ci gaba da fatan Allah ya bada zaman lafiya a Najeriya da Afirka da kuma duniya baki daya sako daga Atiku Dan Yarba Birbirjo a Kara Ghana ta gaba ta fito ne daga Ibrahim Rabilu Tsafi jihar Zamfara kace assalamu alaikum muryar Amurka sabuwar dokar da majalisar dattawan Najeriya ta yi na fallasa barayin gwamnati hakan yayi daidai muna fatan hakan zai taimaka wajen magance sata da rawushe dukiyar ƙasa shi ko Ilyasu Muhammad Tungan Bako cewa yi samarwa matasa ƙarin ayyukan yi shine abin da ya kamaci gwamnatocin jihohi da na tarayyar Najeriya su yi domin raba matasa jagororin gobe da zaman kashe wando domin daga zaman kashe wando ne shedan ke ribatar zukatan mutane ta inda za su aikata mugun abu muna jajantawa al'ummar kasar Turkiya da girka sakamakon wata girgizar kasa da ta afku a tsakanin kasashen biyu muna fatan Allah ya kiyaye afkuwar hakan nan gaba amin sako daga Umar Forever da Adamu A Adamu Gashuwa da kashe sai wata fito daga Muntari Dan Ma'azu Baban Khalifa Jikan Kande da Aminu Kano Maida Garku da kuma Al-Amin Kabir Isa Sokoto suka ce hakika mu al'ummar Najeriya mun ji dadi sake dawowa da manhajin Islama da Krista a karatun makarantun gaba da primary da aka yi dama can bai kamata a ce an cire su ba domin Najeriya ta kasance kasa ce mai bin tafarkin Islama da Kristanci
To kafin mu karkare ga Sarfil Hashim Gumal da takaitaccen labarai.
Wasu mutane na hannun daman shugaban kasar Amurka Donald Trump sun fara binciken makarraban babban jami'in gudanar da bincike mai zaman kansa na musamman Robert Mueller da zammar gano wasu ayyukan ashe da su makarraban nashi watakila suka aikata da za su nuna rashin cancantar su da taka rawa a binciken da ake mai alaka da rashi da shi Trump din a cewar wasu rahotanni da suka fito a daren jiya Alhamis. Daya daga cikin lauyoyin shugaba Trump, Jay Sekulow, ya ce lauyoyin shugaban suna duba duk hanyoyin da waɗanda makarraban ke da wani abin da zai saka ayar tambaya aikin nasu. A yau Juma'a ne aka harbe wani Falastini har lahira a wata unguwa dake gabashin birnin Kudus bayan barkewar rigima a yankin a cewar jami'an gwamnatin Falastinu. A cewar jami'an lamarin ya faru ne a unguwar Ras Al-Mud ko da yake ba su faɗi wanda ya harbin har ya kashe mutumin ba. Kotun kolin Pakistan ta kawo ƙarshen sauraron ƙarar aikata cin hanci da rashawa da ka iya sauke Prime Minister Nawaz Sharif ta kuma haramta masa tsayawa takarar siyasa a ƙasar. Alƙalai ukun da suka saurari ƙarar ba su faɗi lokacin da za su sanar da hukuncin da suka yanke ba. Da yake jawabin ƙarshe ɗaya daga cikin alƙalan ya alƙawarin cewa za su duba yiwuwar haramtawa Sharif ɗin shiga duk wasu harkokin siyasa a wani ɓangare na shari'ar.
To madalla masu sauraronmu a nan kuma za mu ta sa'aya sai kuma can an jima da dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfila Hashim Gumal da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Mrs. Julia Lazarus Grisham da ta haɗa shirin ta ba da umarni da kuma injiniyanmu na yau Malam John ni Nazir Ahmad Hausawa ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama don sauraron shirin yau da gobe.